Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safi a yau Laraba 4 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, Majalisar Wakilan Amurka ta kasa zaɓar sabon kakakin majalisa a zaman kada kuri'a da ta yi jiya Talata, lamarin da ya zama irinsa na farko cikin sama da shekaru 100. Wata babbar jami'ar kiwon lafiya a ƙasar Sin ta ce mace-macen da aka samu daga sabbin kamuwar corona na ƙaruwa, sai dai adadin bai shige abin da aka zata ba. Kana ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar a safiyar yau Laraba a gogon ƙasar Ukraine cewa adadin sojojin ƙasar Rasha da aka kashe ranar sabo shekara ya ƙaru daga 63 zuwa 89.
To madalla, kamar yadda kuka ji a kanan labarai, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jiya Talata Majalisar Wakilan Amurka ta ki amincewa da yunkurin Kevin McCarthy dan jam'iyyar Republican na zama shugaban majalisar na 118.
Shi dai Kevin McCarthy, wanda wakili ne da ke wakiltar mazaɓa daga jihar California tana Amurka, ya yi rashin sa'a na da ya zo yana adawa ko kuma yana fuskantar adawa daga wasu fitattun gogaggun 'yan majalisa da 'yan wata ƙungiya ce da ake kira Freedom Caucus. Su ne suka tsaya suka ja daga cewa su ba za su yi zama musu kakakin majalisa ba.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno a Najeriya na shirin sallamar wasu tubabbin 'yan ƙungiyar Boko Haram bayan da suka samu horo daga hukumomi. Ga abin da wani daga cikin su ke cewa.
Ainihin sunana wanda aka sani ko a sange sa ko ina, Abu Bilal ne shi. Birni ne muka zo kuma mun zo kuma mun kira ƙin mu din masu zo wasu. To sauran da suka rage fatan da muke musu kuma da kiran da muke musu, Allah ya sa da dukkan zuciyarsu ya sa kamar yanda dai gwamnan mu ya sa a kira mu kuma mun zo, su ma duka muna fatan haka ne mu kira su zo.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Majalisar Wakilan Amurka ta kasa zaɓar sabon kakakin majalisa a zaman kada kuri'a da ta yi jiya Talata, yayin da gungun 'yan majalisar dokokin Amurka masu ra'ayin riƙau ke ci gaba da kada kuri'a ƙin amincewa da yunkurin da jam'iyyar Republican, wato shi ɗan jam'iyyar Republican ɗin Kevin McCarthy na jagoranta zaman majalisar na 118 ya yi. Bayan kada kuri'a har zagaye uku, majalisar ta ɗage zaman zuwa yau Laraba domin ci gaba da kada kuri'a. Wannan dai shine karan farko cikin shekaru 100 da aka kasa samun ɗan jam'iyyar Republican ko Democrat da ya lashe zaben shugaban majalisa a zagayen farko na zaben shugaban majalisa mai wakilai 435. Magatakardar majalisa Cyril Johnson ta sanar da sakamakon bayan zagaye na uku, inda ta bayyana cewa karan farko cikin ƙarni guda 'yan majalisa ba su iya yanke shawara a lokacin zaben farko na kakakin majalisar ba.
No person having received the majority of the whole number of votes cast by surname.
Tace babu wanda ya samu mafi yawan kuri'u da aka kada mashi ba a zabi kakakin majalisa ba. Da dama daga cikin 'yan jam'iyyar Republican 19 da ke jan kafar kada masa kuri'a sun bayyana a cikin makon nan cewa McCarthy ba shi da tsatsauran ra'ayin mazan jiya da ya isa ya jagoranci 'yan jam'iyyar, saboda haka suka kadawa waɗansu 'yan jam'iyyar Republican da ba su ma tsaya takara ba. Muna da ƙarin bayani bayan labarai. Wata babbar jami'ar kiwon lafiya a ƙasar Sin ta ce mace-macen da aka samu daga sabbin cututtukan COVID-19 na ƙaruwa, sai dai adadin bai shige abin da aka zata tun farko ba. A cikin wata hira da gidan talabijin na ƙasar Sin CCTV, Jio Yuhue, jami'ar hukumar lafiya ta ƙasar, ta ce muna da waɗanda suka kamu da dama. Sabili da haka, abin da mutane ke ji shine adadin waɗanda ciwon ya tsananta da waɗanda suke mutuwa da kuma waɗanda suke ƙaruwa. Ta ƙara da cewa idan aka kwatanta da sauran ƙasashen duniya, kamuwa da cutar da muke fuskanta a duk faɗin ƙasar ba sabon abu bane. Bambancin da ke tsakanin kalaman jami'an Sin da ke tantance halin da ƙasar ke ciki a fannin cutar COVID da kuma hotunan kafofin watsa labarai da suke karrade kafofin sadarwa na cunkoson jama'a da kuma dogayen layuka a asibitoci sun sa manyan masanan kimiyya da ke ba hukumar lafiya ta duniya shawara cewa ta nemi bayani na zahiri kan ainihin abin da kasar Sin ke fuskanta bayan da ta dakile yaduwar cutar baki daya. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar da sanyin safiyar yau Laraba a gogon kasar Ukraine cewa yawan amfani da wayoyin hannu da sojojin kasar Rasha suka yi ne sanadiyar kazaman harin da sojojin Ukraine suka kai da ya janyo asarar rayuka a ranar sabuwar shekara akan wani barikin soji da ke karkashin ikon birnin Moscow. Sanarwar ta kara da cewa wannan al'amari ne wanda ya baiwa abokan gaba damar bin diddigi tare da tantance wuraren sojoji waɗanda suke domin kai harin makami mai linzami. Ukraine ta dauki alhakin kai wannan hari a Makiva ranar Litinin. Babban jami'in soji na kasar Rasha, Lieutenant General Sergei Sarikov, ya faɗa a cikin wata sanarwa a faifan bidiyo da ma'aikatar ta fitar a safiyar yau Laraba cewa adadin waɗanda suka mutu ya karu zuwa 89 daga 63. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu tabo bangaren rahotanninmu. Majalisar Wakilan Amurka ta kasa zabar shugaban majalisar ajiya talata, yayin da wani gungun ƴan majalisar masu ra'ayin riƙau suka kada kura'a kin amincewa da yunkurin dan jam'iyyar Republican Kevin McCarthy na jagorantar majalisar har su uku. A yau Laraba dai majalisar za ta ƙara wani zama akan batun. Ga ƙarin bayani daga shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa Sokoto.
To abin da ya faru jiya a majalisar dokoki ta Amurka, musamman a cikin majalisar wakilai, wani abu ne da ba taba gani ya faru cikin shekaru fiye da 100 da suka gabata. Masana tarihi sun ce rabon da suka ga an yi yunkurin a zabi kakakin majalisar dokoki ba tare da an samu nasara ba a kuri'a ta farko tun shekarar 1923. To shine jiya da Kevin McCarthy, wanda shine shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki, ya kokarin ya zama kakakin majalisa, wato speaker. Wannan abin tarihin ya zo ya faru domin McCarthy ba wai sau daya ba, sau uku yana kasa cin wannan zabi da aka gudanar ana jefa kuri'u har sau uku din duk bai samu nasara ba. Idan McCarthy yana son ya hau wannan babbar kujera ta zama kakakin majalisar dokokin majalisar wakilai ta Amurka, dole sai ya samu kuri'u akalla a lalace 218. To kuma idan aka lissafa yawan ƴan majalisar dokoki da ke cikin wannan majalisa a halin yanzu, kuri'u mafi yawa da zai iya rasawa kuma ya ci wannan kujera shine kuri'u guda hudu. Amma a jefa kuri'u guda biyu na farko da aka yi ya rasa kuri'u 19, inda wasu fitattun ƴan majalisa ƴan uwansa da suka hada da Jim Jordan ɗan majalisar jihar Ohio da kuma wani da ake kira Hakim Jeffries suka kalubalance shi. To wannan ma da sauki da aka kwatanta abin da ya faru gare shi a saka kuri'a ta uku, inda ƴan majalisa guda 20 suka juya masa baya basu zabe shi ba. Duk da cewa Jim Jordan, wanda ya nemi ya gasa ko ya takara da shi McCarthy din a farko, ya dawo daga baya na so ya bashi goyon baya, har bayan yana roƙon ƴan uwansa da cewa su zo su bashi tallafi. Shi dai Kevin McCarthy, wanda wakili ne da ke wakiltar mazaɓa daga jihar California tana Amurka, ya yi rashin sa'a nan da ya zo yana adawa ko kuma yana fuskantar adawa daga wasu fitattun gogaggun ƴan majalisa da ke wato da ake kira ƴan wata kungiya ce da ake kira Freedom Caucus, wanda suke su ne suka tsaya suka ja daga cewa su ba za su yi zama musu kakakin majalisa ba. Daga cikinsu akwai su guda biyar da suke ƴan gani kasheni na adawa da shi. Ɗaya daga cikin wanda suke da zafin adawa da shi McCarthy ɗin shi ne Scott Perry, wanda shi ne jagoran ma wannan kungiya na ƴan adawa da McCarthy ɗin, wanda kuma suka ce in McCarthy yana son ya zama speaker to dole sai ya da an yi wasu canje-canje, kuma canje-canjen nan za su haɗa har da wani canji da ke sauwaƙa a cire speaker, wato kakakin majalisa, idan ya saki hanya. Wannan ba shi ne karin farko da Kevin McCarthy yake tsaya takarar zama speaker ko kakakin majalisar dokokin Amurka ba. Ya taɓa gudawa a shekarar 2015, kuma abin da ya same shi a yanzu shi ne ya same su a can baya, kuma daga waɗannan masu adawa da shi ne yanzu ƴan ƙungiyar Freedom Caucus. Ƴan jam'iyyar Democrats, wato jam'iyyar da ke adawa da Republican ta shi McCarthy ɗin, sun zauna gefe ɗaya suna ta murmushi da jin daɗin ganin wannan cece-kuce na cikin gida da ke wakana a cikin jam'iyyar Republican, musamman da yake sun san burin shi McCarthy na idan ya samu zama kakakin majalisar dokoki ya zo ya dinga caccakar gwamnatin nan ta wato shugaba Biden na Amurka yanzu wanda yake Democrat ne. Republicans dai suna da kujeru 222 ne a cikin majalisar wakili yanzu yayin da ƴan Democrats suke da 212 saboda haka gibin da ke tsakanin su bai da yawa kamar guda 10 ne kawai. Masu kallon wannan abin musamman kafofin watsa labarai na Amurka sun ce za a iya kwanaki fa ana wannan dambarwa a cikin majalisa ta neman wanda za a zaba zama kakakin majalisar dokoki kuma idan aka zo jefa kura na hudu watakila gobe ba a samu shi makasa ya ci ba to watakila za a juya baya a je neman wani sabon ango. To yanda wannan take faruwa akwai wani kuma abin tarihi da yake faruwa a cikin majalisar domin a karon farko a tarihinta. An samu mace ko bakar fata mai suna Sheryl Johnson wacce yanzu nan da yake babu kakakin majalisa, majalisar wakili tana hannunta domin ita ce clerkin wannan majalisa din. Mujin aka ci gaba babu kakakin majalisa to ita Sheryl Johnson wacce tsohon kakakin majalisa dokoki Nancy Pelosi ta nada ta shekaru biyu da suka wuce ita ce za ta ci gaba da jan wannan mota ta majalisar wakilai ta Amurka.
Madalla a gaida Aliyu Mustafa Sokoto. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Fitaccen dan wasan kwallon kafa na kasar Brazil Pele wanda ya kasance dan wasan kwallon kafa da ya fice a duniya ya sake yin tarihi a mutuwarsa bayan da aka binne shi a wata makabarta da aka gina kamar filin wasa har da ciyawar da ake shimfidawa filin kwallo da aka shimfida makabartar mafi tsawo a duniya. Gwarzon dan wasan kwallon kafan wanda aka yi jana'izarsa jiya Talata bayan rasuwarsa a makon da ya gabata yana da shekaru 82 a duniya. Ya sai kabarin ne shekaru 19 da suka gabata a cikin makabartar tunawa da waɗanda suka yi fice wani babban bene wanda ke rike da tarihin Guinness na duniya a matsayin makabarta mafi tsayi a duniya. Makabartar mai fadin kafa 430 kuma tana da gidan abinci da ake budewa ba dare ba rana da ɗakin ibada da gidan kayan gargajiya na motoci da kuma karamin tafkin kifi na kawa.
To labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu.
Waɗannan mutane da suka fito daga nan hukumomi daban-daban wanda kasarinsu mutane ne suka ce an kame su a kuma an sa su cikin wannan agida da ga ziyara su zuwa dajin Sambisa wanda gwamnatin ta ce a kasarinsu yara ne da mata wanda aka gudanar musu da tararruka daban-daban da niyyar maida su cikin jama'a da kuma su kada jami'an tsaro da kafamnoni daban-daban hada da ma ƴan jaridu inda ba wa ƴan jaridu kalilan dama shiga cikin wannan sassani da ake kira Hashcam wannan baya ma an ce an sallami mutum 3,500 wanda wannan shine kasance karo na biyu da salim mutane 1,500 rigidar general Abdullahi Isha
Meritaya
shine waya gwamnatin jihar Borno shawara kan harkokin tsaro ga kuma abin da ke cewa
at the lowest and minor if you look at some of their ages like the one I show you he must have been 6 years when he was taken.
Yace waɗannan da za su lama su ne mutanen da ba su da hatsari sosai da kuma kananan yara a cikin su.
Idan ka duba shekarun su kamar da nuna muku ɗaya daga cikin su zai kasance dan shekara shine ne lokacin da aka take shi yanzu haka yana da shekara 18 ko mafi yawan sa haka ne.
I'm happy to inform you that we have integrated 3,500.
Yace ina mai matakar farin cikin shaida muku cewa mun haɗe mutane 3,500 cikin jama'a baya kuma yanzu hakan muna kokarin haɗe wannan mutane da suka tasar ma 1,500.
Low risk and minus and all of them are back home family.
Yace duk mutanen da muka haɗe su da iyalansu mutane ne wanda ba su da hatsari da kuma kananan yara wanda yanzu haka sun koma noma kuma suna zama lafiya.
At the end of the training. It is the community that will come and receive them.
Yace bayan wannan taro, ƴan uwansu ne za su zo su karbe su. Shi ko Honorable Mustapha Kukawa na da daga cikin masu taimakawa gwamnatin jihar Borno kan harkokin tsaro. Ga kuma abin da ke cewa,
an nuna musu sana recommend da abin da suke yi a da su ba su da dama. Allah musallama ko musa su a cikin gari cikin jama'a su zo su zauna da su. Kuma su ba wai sun yi barnan bane da son su. So yanzu sun tuba, so yanzu abin da muke yi shine yadda za a yi su koma su zauna da jama'a lafiya, to yadda za a yi mu'amala da jama'a idan sun jima a jeji ba su sun yi cutting up da ƴan jama'a su gari, shi yasa yanzu muke ta lecture.
Kamar wadannan mutane aka za a mai da cikin jama'a
sai samari ne kanana da kuma wanda ba su shiga abin sosai ba.
To wai shin me waɗannan tubabbin ayan gungiyar Boko Haram da ake shirin saka ke cewa?
Ainihin sunana wanda aka sani ko a san gaisa ko ina Abu Bilal ne. Tubanne ne muka zo kuma mun zo kuma mun kirakin mu mu din masu zo wasu. To sauran da suka rage fatan da muke musu kuma da kiran da muke musu, Allah ya sa da duka zuciyar su ya sa kamar yanda dai gwamnatin mu ya sa a kira mu kuma mun zo, su ma duka muna fatan haka ne mu kira su zo kuma mu din ma abai saka muna kiran su sosai. In har yankin Sangisa ne da abin da ya shafi ko zuwa wani yanki in karfi wannan fa'in gwamnatin nan ne, in an ce masa Abu Bilal wanda aka bashi kai cike wuce kwanaki biyar ba ya dace ya zo, ba wani shugaban da zai ba ni lidin da ake yi bai sani ba, kuma mun gode wa Najeriya kuma ba zai yarda mu komai ba duk abin bukata ta ba mu, kuma Allah ya saka masa da alheri.
Okay, suna Najeriya Abu Yusuf
na nan ba
na nan Muhammadu Musa ne
ka ce wa mutanen sauran cikin jiji wanda ba su samu tsowa ba yanzu
kuma ji ka ga mu da hannu biyu mun ga zonan mun samu zaman lafiya sai mun gode ma kuma ai su ma su zo su fito su zama lafiya, kuma mun samu zaman lafiya sun kula da mu suna ba mu abinci da har da mata mu har san rigen su komai da kuma sun ba mu.
Wasu babban ƴan ƙungiyar Boko Haram kenan da yanzu haka gwamnatin jihar Borno ke shirin haɗa su da iyalansu. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Rahoto kenan akan shirin gwamnatin jihar Borno a Najeriya na haramar sallamar wasu ƴan ƙungiyar Boko Haram su 1500 ciki har da mata da suka nika wuya bayan da suka samu horon sauya tunani da na koyan sana'o'i daga hukumomi. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Gwamnatin jihar Sokoto da jam'iyyar PDP mai mulki sun ce ahir yayin da suke zargin matasan APC da kai musu farmaki. Jam'iyyar APC a jihar Niger ta yi rashin wasu jigajiganta. Jama'a assalamu alaikum. A yayin da jam'iyyun siyasa a Najeriya suka da kufa wajen gangami yakin neman zaɓe domin tunkar babban zaɓe na shekarar nan ta 2023, an yi arangama tsakanin magoya bayan jam'iyyar PDP mai mulkin jihar Sokoto da na jam'iyyar adawa ta APC, lamarin da ya haifar da farfasa motoci da kona babura har ma da raunata wasu jama'a. Kwamishinan watsa labaran jihar Akibu Dalhatu ya faɗa wa manema labarai cewa wasu matasan APC ne suka tare kwamban motocin jam'iyyar ta PDP a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar a lokacin da suke dawowa daga wani gangamin yakin neman zaɓe a daidai wani babban ofishin APC da ke cikin birnin Sokoto.
Wato abubuwan da suka faru a shekarun da muna dawa daga Silame, mun yi campaign a Silame, so muna kawowa a nan mun fito da mai girma gwamna, shine aka samu wasu yara 'yan ta'adda suka fara fitowa suna sare-sare a nan daidai kusan ofishin dan sanata mai wakiltar Sokoto tsakiya, inda yana da office a nan hanyar da ta dauko za ta zo gidan gwamnati. Wannan hanya mai muhimmanci ce, gwamnati zai tafi airport ta nan yake bi, gwamnati zai dawo daga hilin jirgi ko daga wasu garuruwa nan yake bi, babban hanya ce wadda bayan da zasu nan hanyar nan ta riga wannan office din kaga ba yanda za a yi a ce ba za a bi wannan hanya ba don akwai office na wani dan takara ko kuma senator.
Yanzu babu wani alamun watakila matasan ku ne daga jam'iyyar ku ta PDP suka fara tsokana ko kuma wani abu ya biyo baya?
Ba ta yanda za a yi matasan mu su samu tsokana a wajen nan, domin mai girma gwamna ya ba wurare da dama tsaro, shi tsaro ya inganta a Sokoto dalilin yanda ya sama wato tsaro ido ya tabbatar da cewa so a samu tsaro a cikin birnin Sokoto mu yaran mu tun da mai girma Right Honorable Aminu Azir Jambola ya zama governor a jihar Sokoto kuwa ya sani 2015 kawo 2019 ma yana governor a kai zabe an sani yara ba sa dukan makamai yara ba ba ma bari su fiki makamai su bi mu baya tsayawa ya ce ai sai ya amfani da karfin wani abu da ake ce mu violence ko kuma tashin hankali mu abinda a cikin tsanaki ta kuce hankali ake siyasa wannan dawo wanda aka yi a daidai wannan office ai akwai yan sanda da aka ajiye suna gadin office misali saboda kila ana ganin cewa ai za a wuce wajen to duk me wasu yan ta'adda kuma suka shiga ciki a ce ga yan wata jam'iyya su shiga ciki su fito ana gani kusan a ce da haske don ba magariba ba tabbata idai ba su zo su bugi motoci har akwai motocin protocol din mu akwai motocin wasu jami'an tsaro sannan akwai yaran mu da aka bugi a kwashi bobura guda biyar nasu kuma duk hotuna na nan ma an dauka na yaran da aka ji ma
to yanzu akwai wata kila wani mataki da jami'an tsaro suka dauka ko kuma kamar kama wasu ko kuma wani abu makamancin haka
mun ji an kama yara kuma cikin yaran da aka samu alhamdulillah ko yaro wanda ake cewa Abu mai adda wannan yaron kowa ya san shi gidan sanatawa da makwai ke zama wani da rakon na cewa ya attacke civil defense ya sare ma wani ma hannu cikin civil defense ya fusa musu motoci kuma sai Allah ya sa lokacin da aka yi wannan abu a cikin gombe din ɗan civil defense ne suka kama shi yana hannun commander yanzu aka yana hannun official civil defense sai muka ji wai shugabancin jam'iyyar APC da mutanen su wai suna son su je sai an ba da shi beli an ba da shi beli dalilin ne mutun ya ta'addanci dole a kai shi kotu kotu yanke mai hukunci da yaran APC da yaran PDP da duk yaran NGO idan suka ga an yi misali ai wani yayi kaza wanda bai kamata ba aka ji aka yanke hukunci gobe ba za su yi ba
to sai dai shugaban jam'iyyar APC na jihar ta Sokoto Isa Sadiq a ce da ya musanta waɗannan zarge-zargen
ba wani dan jam'iyyar APC wanda ya tari wani mutanen PDP ko wani abu da sauransu wannan abubuwa ne na cikin su tsakanin wasu wannan abu ya faru ne dalilin yaran da suke dauka yan bangan da suke dauka su tafi da su wajen campaign nasu su dawo su ki ba su hakkin da suka yi alkawari da su wannan shi a dalili suna suka tare su ko kuma in ma wani abu ne tsari ne na jam'iyyar PDP ganin cewa akwai matsala gari ta cin zabe a jihar Sokoto take kokarin ta kawo waɗanda abubuwa domin sauran su
amma wannan al'amari ya faru daidai da ofishin yakin neman zabe na dan majalisar dattawa mai kaltar mazabar Sokoto ta tsakiya da kuma shine jagora na ita jam'iyyar APC inda ake ganin na magoya bayan jam'iyyar APC take a wurin
ba ka san ba bin PDP ta iya ba ai wannan irin shirin da PDP ta iya kenan ai wannan halayen PDP kenan wannan irin abubuwan da PDP take yi kenan ta iya irin wannan ta iya yaudara ta iya shirye-shirye ta iya abin da ta yi domin ta kawo irin waɗannan abubuwa ba wani abu a office din ai shi mai girma gamna ko kuma kowane ne ya ce an tare shi ai PDP ta fi so wurin so kam babu iyaka mai aka taɓa yi saboda haka ba haka bane ba mutanen mu bane ba kowa lokacin da wannan abu ya faru mutanen su ne yanzu sun suka sa suna sa fasta akan titi da sauransu ba su biya su ba wannan shine dalilin wannan suka zo su same su na ai mun gan su suna ta yawo a nan wurin kuma suna nan wurin na suka yi ne suka yi komai ba wanda ya musu magana ba ma kowa a wannan office lokacin da abin ya faru
amma suna zargin cewa akwai wani da aka kama wani gagarumin matashi wanda ake gani a daga cikin yan tarin zaune tsaye amma sun ce kuna nan kuna kokarin cewa lalle sai an sako shi a alhali su kuma suna so a gabatar da shi a gaban hukuma don a hukunta shi
a wani guri aka kama shi ai in za a kama ai a kodin da ya kamata su kama sun san su a ce gidan a je bakin Sokoto Sima northern Sokoto Sima ga area boys nan ga bandits nan ga sunan gidajen shugabannin gwamnati suna yi wata saka dama suna sare kayayyakin mutane
a jihar Niger kuma jam'iyyar APC mai mulkin jihar ta rasa wasu daga cikin jama'arta a gargashin jagorancin tsohon mataimakin gwamna kuma tsohon jakadan Najeriya a kasar Afirka ta kudu a gargashin gwamnatin shugaba Buhari ambasada Ahmed Musa Ibeto wanda ya ba da sanarwar cewa ya fice daga jam'iyyar duk da yake bai kai ga bayyana jam'iyyar da ya koma ba tukunna to ko me yayi zafi haka
lokacin da muka zo Allah da ikon shi ya bamu sa'a muka kafa gwamnati ta jam'iyyar APC lokacin da na bar jam'iyyar PDP na koma APC akwai abubuwa da dama da muka yi kuduri muna fatan za mu ga aukuwansu zan yi misali da kamar mazaɓana da kuma garina cikin abubuwan da muke tunani wannan gwamnati za ta yi cewa lokacin da ake campaign mun zo a garinmu mai girma gona ya dauki speaker cikin bainin jama'a ya ce zai karkare mana wannan masallaci wato na juma'a na gari na farko kenan na biyu muna da tituna guda biyu wanda suka ratsa cikin gari wanda yake Allah da ikon shi ya sa a lokacin da nake shugaban karamin hukuma na Yisu to sai gashi daga mazaba na an turo mani wayansu takardu na bayanai daga fadin gwamnati an zayyana ayyukan da watan gwamnati ta aiwatar to abin mamaki sai gashi an nuna cewa wannan masallacin garin mu an gama shi sannan kuma wayannan tituna duka an gama su sai mutane suke ce da ni to a matsayinka na dan jam'iyya gafa abin da aka ce so na kana na dubi document din da kyau naga cewa lalle wayannan abubuwa ba a yi su ba sanin kowa ne lokacin da aka zo aka yi zabe na fidda gwani to Allah da ikon shi yasa shi honorable Bago ya samu tikiti aka zabe shi matsayin dan takarar gwamna nayi magana da waɗanda suka kamata na cewa ya kamata a kira waɗanda ya kamata duka domin a samu ai sulhu waɗanda aka kada da magoya bayan su musamman dai waɗanda aka kada na ta yanda za a gamsar da su cewa wannan tafiya ce ta kowa da kowa amma wallahi ba ai wannan zama yanda yake za a samu daidaituwa da fahimta tsakanin ƴan takarkaru da magoya bayan su ba
to sai dai kuma jam'iyyar APC ta bakin kakakinta a jihar Musa Sarkin Kaji ta ce umma ta gaida Aisha
kuma mu a gare mu ba asara bane dama a kullum muna addu'a Allah muna tawassuli da sunanka kyawawa wanda dubba zai zama wanda zai bada taimako na agaji dan mu ci zabe ba Allah ka fidda shi a cikin mu to wannan addu'a namu shine Allah ya fara karba ya kankare mana shi ya fita
amma dalilan da ya bayar kana gabe da hujja
ba shi da wani hujja a tattare da shi saboda na farko dai dan jam'iyyar APC ne a da kuma tunda mai girma gonan jihar Niger Dr. Abubakar Sadiq Sani Bello ya anshi tubarsa bayan ya riga yayi fitsari a masallaci ka je ka tambaye mutanen magama ka je ka tambaye mutanen Ibeto ward ya taba zama da su a local government ko a ward ba taba zama da su ba babu wata gudunmawa da yake bada na a ci zabe
anan zamu da sa'aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen Hausa Muhammad Nasir da Mustafa Nasiru Batsari sai kuma Jimbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
Majalisar Wakilan Amurka ta kasa zaben sabon kakakin majalisa a zaman kada kuri'a da ta jiya Talata yayin da gungun ƴan majalisar dokokin Amurka masu ra'ayin riƙau ke ci gaba da kada kuri'a kin amincewa da yunkurin ɗan jam'iyyar Republican Kevin McCarthy na jagorantar zaman majalisar na 118 bayan kada kuri'a har zagaye uku majalisar ta dage zaman zuwa yau Laraba domin ci gaba da kada kuri'a Wannan dai shine karan farko cikin shekaru 100 da aka kasa samun dan jam'iyyar Republican ko Democrat da ya lashe zaben shugaban majalisa a zagayen farko na zaben zama shugaban majalisa mai wakilai 435. Wata babbar jami'ar kiwon lafiya ta kasar Sin ta ce mace-macen da aka samu daga sabbin cututtukan COVID-19 na karuwa sai dai adadin bai shige abin da aka zata tun farko ba. A cikin wata hira da gidan talabijin na kasar Sin CCTV Jiyoshu jami'ar hukumar lafiya ta kasar ta ce muna da waɗanda suka kamu da dama sabili da haka abinda mutane ke ji kenan
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza wanda ya hada shirin da bada umarni da ma injiniyan Makal ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya